sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Makamai masu linzami da Rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin Odisha mai tashar jirgin ruwa a Ukraine a jiya Asabar kwana guda bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da Majalisar Dinkin Duniya take marawa baya na sake bude tashoshin ruwa a tekun Bahar al-Aswad don dawo da jigilar hatsi. Makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Odisha da makamai masu linzami na jirgin ruwa. Rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu. Sun kai hari akan gine-gine a tashar jirgin ruwan, inji rundunar sojin kudancin Ukraine akan manhajar aika sakon Telegram. Ma'aikatar noma ta Ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai hari, inji jaridan Kyiv Independent. Ana sa ran fitar da hatsi zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa a cewar bayanan ma'aikatar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha akan Odisha ya nuna cewa Moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya da ita Ukraine kanta. Kasar China ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin Biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi zuwa kasar Taiwan a cikin watan Agusta, inji jaridar Financial Times a jiya Asabar. Rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargadin da China ta yin, suna cewa sun fi karfin barazanar da Beijing ta yi a lokacin da bata ji dadin ayyukan Amurka ko manufofinta akan Taiwan ba, wanda ita China din take ikirari. Batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja, a cewar jaridar Financial Times wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu. A ranar 18 ga watan Yuli ne jaridar Financial Times ta buga cewa Pelosi tana shirin kai ziyara a Taiwan a cikin watan Agusta. Cutar kyandan biri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kotakwana na kiwon lafiya a duniya, inji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. Hukumar WHO ta dora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa. An kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatar haɗin kan ƙasa da ƙasa da kuma zai kai ga bude tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. Labaran na zuwa muku ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin kasar Iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin Fars da ke kudancin kasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 17. An rawaito gwamnan birnin Ishtaban yana faɗa a jiya Asabar cewa ruwan sama kaman da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargadi game da yiwuwar samun ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama, da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi. Bala'in ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi. A ƙarshe, yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta kokarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai rahusa yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawancin gwamnatoci a ƙasashe suke ci gaba da kokarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu bukatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi, inda mutane ke biyan ƙarin kashi 10 zuwa kashi 20 cikin 100 a wani gidan abinci na Soki Wu a ƙasar Singapore.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shugowa zauren VOA inda muke tattaunawa akan hadin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. A yau zamu tashi ne inda mahalarta zauren irin su Alhaji Dodo Oroji, tsohon shugaban kungiyar Niyyatul Allah na birnin tarayyar Najeriya Abuja, da wasu cikin ma'aikatan kafafen yada labarai ma'abota sashen Hausa na muryar Amurka. Ku biyo ni.
Wannan Dodo Oroji.
Akwai wanda zan dan kara kafin Dodo Oroji ya abin nan. Muna da wasu kafafen yada labarai ma'abota muryar Amurka da ke tare da mu a yau. Akwai Yahaya Hassan Iyatawa daga gidan television da radio na Liberty. Akwai Hajiya Fatima Abubakar daga gidan television na Tozali. Akwai Aminu Tahir daga gidan radio tarayyar Najeriya. Dukansu suna tare da mu, su ma ina ga za su iya in tamboyin da za su yi.
Ga
kungiyar ma'abota kafafen watsa labarai, wai na manta sunan babban jagora
Buhari
Yunusa kuma da ya shigo ne? To ai ya tafi kuriya ne, shi yasa ban ganshi ba. To Dodo Oroji, bismillah.
Dodo Oroji shi kuma tsohon shugaban Meti Allah ne, babbar kungiyar Fulani makiyaya, amma a nan babban birnin tarayyar Najeriya. Wai da gani ba tambaya an ga mai shanu malam Dodo Oroji ta ai Allah ya da yawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wato mutane da su yi maganganu masu ma'ana, amma wato abin ban takaici, abin ban bakin ciki abubuwan da suke faruwa a yanzu a kasan nan. Jama'a kun san da cewa shekarun da suka wuce ba haka Najeriya take ba, ba haka al'umma take taya ba. A lokacin su Sardauna Ahmadu Bello, kowa ya san da cewa, da sanin kowa, da wanda ya sani da wanda ya ji labari ya san cewa su Ahmadu Sardauna ba su taɓa nuna bambanci ga kowace irin ƙabila. Duka ana zaune lafiya, zai je ya same su ko ina inda ya kamata. Jawo ma yake kowa da kowa, da musulmi da kowane iri. Amma abinda ya kawo tabarbarewar tarbiya, wato abubuwa da akwai wannan yayi magana siyasa, akwai siyasa a ciki. In ka duba su Sardauna da su Tafawa Baliya da sauransu lokacin mulkin su, da lokacin da suka yi mu da tarbiya mai kyau, inda mun bi abinda suka ce, duk wannan abubuwan da suke faruwa yau da ba za su faru ba. Dalili ko shine yanzu a wannan zamanin sauraya yawa babu tarbiya, za ka ga mutum ya dobi shugaba, babban mutum ko babban malami ko babban basarake ko mai daraja ta daya ya zage shi. To da inda wannan abun ya faru, to tabarbarewar tarbiya ta zo. Saboda babu dalilin da za ka duba mutum mai daraja ta daya ka zage shi ko kai wasu maganganu wanda su kamata ba. Wannan maganar wannan yarinyar da abinda ya faru a Sokoto, kowa ya faɗi maganar abinda ya faru. Kuma ita shari'a tana iya kama kowa, duk mutumin da ya yi abinda bai dace ba, shari'a in ta hukunta shi, za a iya hukunta shi. Amma babu dalilin mu rena shugabanninmu wanda suke tunda duk wanda bai da shugaba, to ina ganin ko ga addini akwai matsala. Ni ina na tabbatar da cewa ba wani dan musulmi da zai ji zagi Annabi Isa. Babu, ni ban taɓa ji ba, ko ban taɓa cewa jin an ce ba. To kuma musamman mu arancin ƙasar nan, ban ga dalilin da zai sa kowa yana addininsa, kowa na, amma in babu taɓarɓarewar tarbiyya, babu dalilin da wani yaro ƙarami wanda bai da ma ilimi bai san komai ba, ko wani abu a tura, wani ya tura. Ni na yarda da cewa yadda wani ya ce akwai siyasa a ciki. Wasu sukan unhwani da siyasar domin su ci mutuncin manyan mutane, kuma bai dace ba. Ya kamata a ce muna da kowane yana da shugaba a ƙasar nan. Akwai ba mu kaɗai muke ba, ƙasar nan akwai ɓangare daban-daban. In ka duba kudancin ƙasar nan ko yammacin ƙasar nan, ba wanda ya taɓa jin an je an zage wani oba ko kuma wani eze ko wani abin nan, ko a ci mutuncinsa. wannan duk bai dace ba. Gaskiya magabatanmu ba haka suka yi mu da tarbiyya ba. Abinda suka yi mu da tarbiyya zaman lafiya, kowa ya zauna lafiya, ko ba su taba nuna bambanci addini ba. To saboda haka ina kira ga dukkan mu kuma da mutanen arewacin, musamman ma arewacin Najeriya, ban ga dalilin da abinda zai hada mu ba, babu wani dalili. Lalle kokketa ma shari'a, shari'a za ta haushi. Ya kamata mu ji tsoron Allah, kuma ya kamata mu girmama waɗanda aka bar gare mu, mu girmama manyan sarakunan mu da manyan malaman mu. Cin mutunci ba inda zai kai mu, kuma ya kamata kowane dan adam yana da wanda ake gaban shi, to ya kamata mu mutunta shugabannin mu. Saboda haka ina ganin duk malamai sun faɗi abinda shari'a take, kuma mun yarda da haka, su ma rafin sun faɗa. Saboda haka ya kamata musamman mu ƴan arewa mu canza wasu abubuwa. Babu dalilin da wani zai je in an hukunta wani wanda a zai a zagi wanda shi bai ma sani ba, bai san ma abinda, sai da baya ji labari, ko kuma a je ko a je wani wuri mai wanda adda martaba. Wannan gaskiya ba tarbiyya bace. Ya kamata mu haka mu fada, banga abin dalilin da zai hada mu arewa, musamman arewacin Najeriya, kadin ma Najeriya babu dalili. Kowa ya nace addini, kowa ya abinda kowa na hulɗa da wani, babu hujjar da wani zai je ya ci mutunci. Cin mutunci babu alheri a ciki, babu zaman lafiya.
Wannan dozoro jina din kamar ka dasa aya ku bari mu je wajen farfar farfisa wace ita ce jagaba,
jagaban matan zazzau gimbiyar musulmin garin Jiwa
ta Najeriya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan godiya tabbata ga Allah rabbil alamin, mai rahama mai jin kan bayin shi. Ina mai matakan godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana, kuma ina gode ma zauren Voice of America da ta gayyace ni in zo in shiga cikin ƴan uwana da musulmi da kristan a tattauna wannan lamura da suka gallabi Najeriya. To bisa gaskiya Najeriya tana buƙatar addu'a, Najeriya tana buƙatar addu'a, ba ƙanƙanin kuma addu'a ba. Ya kamata kowanne sallah guda biyar din nan muka yi, na farilla da na nafilfilu, mu saka Najeriya a ciki, mu ce ya Allah mun roƙe ka ka ƙara mana zaman lafiya da lafiya da gamawa da duniyar lafiya, ka kuma ba Najeriya zaman lafiya. Abinda duk zai zo ya kawo baraka a wannan ƙasa namu, ya Ubangiji ya Allah ka kawar mana da shi. Haɗin kai muke so a Najeriya, ya Allah ka ce mana duk abinda muke so mu roƙe ka, ba mu yi sai kai, ba mu bayarwa sai kai, ba mu hanawa sai kai. To muna roƙonka ya Rabbus samawati wal ard, mun roƙe ka ka ƙara haɗa kan Najeriya, duk abinda zai zo ya kawo baraka ga Najeriya, ya Ubangiji ya Allah muna neman tsari a gare ka, ka zauna da ƙasar nan lafiya. Ni ba abinda zan faɗa da ya wuce zaman lafiya. Haka kuma wannan siyasa da yake zuwa nan gaba 2023, ina roƙon Allah Rabbus samawati ya sa ai abinnan lafiya, a gama lafiya. Kuma ni tsakanina da Allah wanda numfashina yake hannun shi, wannan abu da zan faɗa babu wani hiyana ko wani abu daban da ya wuce abinda zan faɗa a zahirance. Shine ni ban damu ba maganan a ce ko musulmi ko kristan ko pagan ko ma waye, ya Allah ina roƙonka ka ba mu shugaban ƙasa mai adalci wanda ƙasar nan za ta zauna lafiya. Barakan da ake a ikirarin cewa Najeriya za ta rabe, Najeriya za ta rarrabu a 2023, ya Allah kar ka sa mu ga wannan lokaci. Ya Allah ka haɗa kanmu, ka zaɓan mana shugaban ƙasa mai adalci. Ba na shakkan in faɗi cewa ba zan ce wane kowa ne kowa ne ya Allah ka sa ya zama shugaban ƙasa ba, a'a, duk mahalukin da Allah zai bashi shugabancin Najeriya, ko ma wani irin kabila ne shi, ya Ubangiji ya Allah ka bamu mai adalci wanda za mu zauna lafiya a cikin Najeriya. Najeriya ta dawo ko ba ta dawo irin dada ba, ta kusa irin dadin a zauna lafiya. Ba maganan kabilanci, ba maganan me yake da suna, ba maganan kabilanci, ba maganan yare, ba maganan bangaranci, ba maganan duk je wani abu na selfish na san kai ba ma son wannan ya ubangiji ya Allah kai ne kace mu roke ka tunda ba me yi sai kai to a gare ka muka dogara ya rabbu samawati a gare ka muke neman taimako iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya Allah kai ne komi muna roƙon ka ka ji mu kuma ka ansa mana ya Allah ka ji mu ka ansa mana ka ji mu ya Allah ka ansa mana Allah kai ne mai iya komai Bature yace God is able to mun san komi zaka iya tunda kai ne ka halicci kanka ka halicci samai da kasai ba tare da an taba ka maka ba kai ne mai kowa mai komi to a gare ka muka dogara a gare ka muke neman taimako kuma ƴaƴanmu da suka zama abin da suka zama Allah ya kawo mu ahira zamani to waɗannan ƴaƴa namu da suka shigo cikin ahira zamani ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirye mu gabaki daya ka shirya mana su mu iyaye mu ci gaba da fadakarwa da nuna musu wannan hanya ita ce mai kyau wannan hanya ita ne ba ta da kyau kaman yanda wannan wa ya fada a cikin zauren nan shine an yi zamani kaman a ce 1950 kaman yanda ya fada ko kasa ma da haka ko kuma sama da haka kadan kallo kawai kai ma yaro ya san abin da kake nufi ba sai ka bude baki ka ce mishi ko tashi ba ko wani abu ba a'a kallo kawai lokacin muna yara ni karan kaina na shiga cikin wannan zamani domin ba yau nake a duniya ba je ba shekara 72 ina da shekara 72 a duniyan yau saboda haka idan baki suka zo suna zuwa to idan zaka fita ka kama gaban ka to idan har da akwai waɗansu masu kwakwa bayan baki sun tafi za a kira ku a tambaye ku ai ko bakin nan da suka zo ko wance da ta zo wani irin zani ta daura ko wani irin kaya ta sa idan ka ce kaza ne kai mata kallon kurulla tarbiya bai yi ba za a saki tarbiya amma idan aka tambaye ka wani irin kaya ne wani ko wance ta sa idan kai shuru kace kai baka sani ba shikenan alhamdulillah rabbil alamin tarbiya yayi to ba irin yanzu ba kafin ma a tambaye ka kai ka faɗi cewa ai bakin nan da suka zo ko bako wannan da ta zo ta sa kaya kaza tayi kaza subhanallahi ya subhanallahi ka iya mana abin da ba za mu iya ba to mutanen wannan zaure ina mai godiya ga Allah kamar yanda na fara kuma Allah ya dade tsira da aminci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da iyalan shi ina mai godiya a gare ku Isa alaihi salatu wasalam annabi Isa shi ma namu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma namu ne Allah ya dade tsira da aminci a gare su jama'an da muka halarci wannan guri da na kusa da na nesa ya rabbu samati yanda ka kawo mu lafiya Allah kamar shi mu lafiya assalamu alaikum
sai samun guri kwarai da gaske ina ga hajji abin da za a yi a wanda yake da jawabi zai iya daga hannu ina ga watakila wanda
akwai Bishop Jonathan Manji da shi ya daga hannu hajji Aisha Abdullahi
to barkanmu da warhaka har yanzu sunana Bishop Manji Jonathan na wakilci Ecclesiar Cibiyar Mabulbular Rai nan cikin Abuja na gode da wa'annan gudumawa da aka bayar gudumawa na ba za ta dauke lokaci ba amma yan kalilan lokaci zan dauka kadan kawai kima cikin minti uku ko hudu na gama a cikin littattafan mu na ibada wato littafi mai tsarki muna da diyan jiki da na ruhu a cikin littafin Korintiyawa ta fara sura 13 ta ce idan ma ina magana da harsuna har ma ina magana da harsunan da na ruhu ko kuwa na cikin jiki amma banda kauna banza ne idan tun dama imani da nake rike da shi ba wanda take haska ka ga mutane domin su ga wannan adalcin Ubangiji wanda za ta jawo su zuwa tuba ko gyara duk wannan imani na ko kuwa ibadan da na sa gaba banza ne zan zama kaman wata gungwani ne dake kuwa idan mun kalli ayyukan jiki a cikin littafin Galatiyawa sura 5 aya 16 suna nan 18 diyar ruhu kuma suna nan guda 9 so idan ka gan diyar jiki ta raba diyar ruhu mai tsarki so biyu ko bai biyu ko abu ɗaya da nake so mu yi tunani akai ita ce daya idan tun dama mutun ya kauce daga bi idan mutun ya bata daga tafarki adalci ya koma ga zina ko fuskanci abinda muke gani yau kaucewa ce kamar yanda an yi magana dazo an ce jahilci ne ke sa mutane da yawa zan ba mu wani misali a cikin littafin Yahaya muna da wanda ake ce da shi Yahaya mai baptisma ya zo aikin bishara ya gama aikin da Ubangiji ya danka mishi, sannan ya shiga fadan Hiridus. Ya ga Hiridus ya ji ya doki matan dan uwansa, sannan ya ji ya sa masa baki. Wannan bakin da ya sa bata ji daidai da ita matar Hiridus ba. To kowane shekara idan sarki yana celebrating birthday din shi, yakan bada opportunity a zabi kyautan da ake so.
Da waɗannan jawabai na Bishop Jonathan Maji, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, Bishop zai ƙara samun labarin abin da ya faru da Annabi Yohana Mai Baptisma, ko kuma John the Baptist a Turanci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na nan Abuja, sai salamu mun abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Malam ko za ka gabatar mana da ganka?
Sunana Ibrahim, kuma ni aifefen Adamawa ne. An haife ni a garin Numan. Na dade ina lallaba wannan sana'a namu na aikin takalmi.
Malam Ibrahim, nazo yanzu cikin kasuwar nan na Jimeta. A duba da cewa ka ce daga Numan aka haife ka, to kuma ka shigo nan kasuwa kamar ya shiga shigo nan cikin gari.
Eh gaskiya ina ga dai at least dai na kai shekara 15.
Eh ka kai shekara 15.
Eh
kuma kana wannan sana'a na shusha ina?
Ina yi.
To yanzu Malam Ibrahim, mu dauka mana kamar a wuni wannan sana'a nawa kake samu ne?
Ya depend da yanayin yadda gari yake. Wani lokaci idan gari in akwai aiki ana samu dan naira 1,000. Wani lokaci kuma za a samu ko 1,000 da dan 200 ko da 100. Wani lokaci kuma in gari ya dan cije kuma za a samu 500. Wani lokaci kuma za ka zo ma ka fita, ka san al'amari ne wanda Ubangiji ne yake yi.
To Malam Ibrahim, duba da cewa ga yadda tsarin yake, to mu duba mana bangaren iyali. Kamar iyali, ana da iyali?
Akwai iyali.
Na'am.
Akwai iyali har da yara guda 4.
Na'am.
Akwai iyali. Eh amma yanayin rayuwa da yake tafiya yanzu, sai dai a gode wa Allah tunda akwai lafiya. Amma abun ana akwai wahala kadan, akwai wahala. Eh amma dai tunda akwai lafiya shine babban arziki. Ka san idan har garin Allah ya waye, mutum yana tunanin cewa ga inda zai je ya lallaba, to wannan ma ba karamin arziki bane. Amma kaman gudanar da al'amura na yau da kullum, abubuwan sun canja kuma ya wuce duk yadda mutum yake tunani a kwakwalwarsa ko tunaninsa, to wannan abun ya wuce wannan gudun, sai dai a bar wa Allah al'amarinsa.
Mu dauka misali wannan 1,000 da wani abu da kake samu a wuni, kuma akai daidai ake tallabawa, kuma har ake dan tallafawa wa mutane wanda yan uwa ne haka misali.
Akan haka din ake lallabawa, amma kaman a ce wai an samu an taimaka wa ƴan uwa a yanzu a yanayin da muke ciki, to sai dai gaskiya, sai dai hakuri, domin kai din ma kaman ni din ma da nake fama, kafin samu yi defending kaina abu sai a hankali. Yawa, saboda kaga yanzu misali, for example, idan ka ce ka samu 1000 naira misali, zaka je ka sayi shinkafa naira 800, to gawayi kuma zaka sayi shi naira 200 na talaka kenan, to ina sauran kayan miyan kuma suke.
To Malam Ibrahim, wannan rayuwa na birni da Kalisafa, kusan a ce Adamawa Jimeta nan Yola ita ce babban birnin jihar, kuma gashi kai ka ɗebi tsawon shekaru kana rayuwa a cikin wannan birnin. To yanzu misali, tun da ka shigo wannan sana'a, ka ce ka kai shekara 15, ka taba dan canja wani ba?
Eh, na taba dan canjawa. Abunda na canja shine na dan tuka keke na fit. To amma kuma kaga da yake da nazo na zauna, sai na nazari, sai naga cewa to wannan abun fa girma ne nake yi. Kuma kaga sa ba sana'a ne wanda zaka yi shi har ka tsufa kana yi ba. Amma kaman wannan, in dai ba wai ka gagara motsa ba, ko dan dinkin nan ko dan polish nan, insha Allah zaka yi shi. Zaka iya yin dinki kuma zaka iya yin polish. Amma wancan ka riga ta tsufa, ba zaka iya yin sa ba.
To Malam Ibrahim, mu duba kamar bangaren makaranta, duba da cewa yara ka lissafa su har sun kai guda hudu. To ya maganar makaranta kuma duk anan haka dai ake lallaba.
Eh haka dai ake dan lallaba. Ba sa makaranta na private saboda ba zai iya kai su wannan gurin ba. Suna makaranta ne na gwamnati. Kuma kaga makaranta na gwamnati a yau dai sai dai hakuri saboda ilimin ba kamar irin na da ba. Da yaro yana class 6 zai iya rubuta maka sunansa, zai iya speak mai kyau na English, amma yanzu yaro sai ya gama kana tambayan sa shekarunka nawa ne, sai kaga abun ya tsaya yana tambayan ka ko kuma yana susa kai saboda abubuwan harkar ilimin shi ma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka dai muke lallaba, amma inda ce akwai karfi to da zamu iya kai su makarantu na kudi mu sa su, amma ba mu so haka ba saboda yanayi ne da ya canja. Yaran dai haka suke lallabawa su, ba haka ake lallabawa da su.
Mallam Ibrahim, naji kana dan bayani har kana kawo turanci, ko mallam ya dan taba karatu ne?
Babu an dai dan kadan dai wanda bai wuce dan kadan dai aka yi dai. Amma ka san shanin rayuwa, lokacin da mutum ya fara girma sai ya zo ya rasa iyayensa, muwa especially a ce mutum ya zo ya rasa mahaifi, domin shi mahaifi shine jagoran komi a gida, kamar yadda addini ya saka namiji shine yake controlling na komi a gida. To duk lokacin da mutum ya tashi ya wayi gari ya rasa mahaifinsa, kusan ya rasa wani abu na rabin rayuwarsa idan yana yaro, anan ne makaranta sai zai gagara saboda babu mahaifi.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kaman nan ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazana ko saba, karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, walfan ina zanu bali na nausa, ga zuciya na tafadin kada in fasa, ina tafe dan yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba. Haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shakuwa, abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa, tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba. Nake nisa nai karawa, na wuce gombe yanzu na shigo adamawa, an kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa, ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba. Garin Fulani ne a jamawan Yola, nace amanar kyawu a kai garin Yola, na ga Lubabatu kayar mutanen Yola, ta ji labari na har tana zubar kwalla, nace da ni a soyayya ban ga komai ba. Lallai na ga abun mamaki, iye a soyayya babban daki, na yi gamo a soyayya na yo doki, ni dai zatan soyayya da akwai zaki, na tantana sai na ji akwai wani sirki, da tantano nai ma ban tantance ba. Haɗe da ke labari ki ba ni umbaki, tiran da na ganki nake san in sake kallanki, sai na ji tashin muryar nan mai zaki, na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba.
Wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.